الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعب يرجع وتنهدو شكرة دبو دير دري هدود تلاتين دتقص هجرية wanda ya dace da 12 ga watan 2 shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 117 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul janaiz wa bid'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke karanta wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna dake kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria a yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala zamu dasa magana akan abinda malam ya kawo abu na tara kenan bina'ul masajid alaiha haka ne hukuncin gina masallaci a kabari ko a makabarta me shari'a tace dangane da gina masallaci a makabarta a inda ake binne mutane wafihi ahadith a cikin wannan babi da zamu karanta akwai hadisai sako da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar ga al'ummarsa dangane da hukuncin wannan aiki al-awwal an aishata wa abdullahi ibn abbasin ma'an qala hadisin farko daga nana Aisha ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar gidan sayyidina Abubakar ne Siddiq Allah ya yarda da ita da kuma Abdullahi dan Abbas dukkan su biyu suka ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tafiqa yatrahu khamisan lahu ala wajhihi fa idha ihtamma biha kashafaha an wajhihi فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا يحذر مثل ما صنعوا أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم والدارم وغيرهما حديث نفرقو hadisin Aisha da kuma Abdullahi dan Abbas suna bada labari suka ce lokacin da wato zazzabi ya kama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zazzabi na ajali ya lullube kanshi da jikinsa gabaki ɗaya da bargo saboda tsananin zazzabi da kuma sanyi da yake ji wani lokacin ya ji zazzabin sanyi ya dame shi sai kuma zafi ya kama shi sai fuskarsa ta jike da gumi to sai ya bude mayafin dan ya samu iska sallallahu alaihi wasallam anan gurin wannan yana nuna mana Allah yakan jarrabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsanancin zazzabi ta yanda sai ya kwanta kamar yadda kowa yake kwantawa an tambaye shi aka ce ya rasulullahi wani irin zazzabi ne wannan kake yi haka yace ai ni ana dora mun zazzabin mutum biyu ne ninka mun ake yi yace u aku kama yu akur rajulani minkum ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke zazzabi zazzabin mutum biyu ake hadawa annabi aka ce wadhalika anna laka ajraini kenan wannan yana nuna kana da lada guda biyu annabi ya ce eh kwarai kuwa to shi yasa kamar yadda wata riwaya ta zo ta Bukhari wannan zazzabin annabi din ya tada hankalin mutane kwarai da gaske dan ta kai ga baya iya fitowa ma sallah kwata kwata baya iya fita sallah kawai sai sayyidina Abubakar ya wakilta shine yake mutane limanci baya iya fitowa kaga ko ciwon da zai hana manzon Allah ya fito shadid mai tsanani ne kwarai da gaske idan yaji ya dan daga masa kadan saboda sha'awar sa ya fito sallah jami'i sai ya ce a kai shi masallaci amma bai zai iya takawa da kafar sa ya je ba hadisin bukhari sai ya zo a kama shi ai rangaranga da shi wani ya rike kafadar sa ta dama wani ya rike tagu ana jansa ana tafiya da shi kafafuwansa ta khuttu rijlahu al-ard kafafuwansa suna jan kasa suna zane a kasa ya taka ma ba zai iya ba haka za a jawo shi a zo a ajiye shi a kusa da sayyidina abubakar a zaune ba zai iya miƙewa ya tsaya ba ashe zazzabin na ajali ne ashe na ƙarshen rayuwa ne to yan wana a wannan lokacin ko huwa kadhalik yana cikin wannan yanayi sai ya tuno matsalar yin sallah a makabarta da yin masallaci a makabarta annabi yace la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara yana cikin wannan mayafi yana cikin wannan zazzabi na ƙarshen zamani ƙarshen rayuwarsa yace Allah ya tsine wa yahudu da nasara yace ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida dalilin tsinuwar da la'antan shine sun rike kaburukan annabawansu sun maida su masallatai yuhadhdhiru misla ma sana'u annabi yana tsoratar da mutane irin aikin da yahudu da nasara suka aikata na gina masallatai a makabartu a makwantai na yin sallah irin tasu a makabartai yana jinwar ujiye wa al'umma su tsoron kasa aikata haka wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito da nasa'i da darimi da baihaqi da imamu ahmad karin da ke ciki na imamu muslim ne da imamu ad-darimi da waninsa wannan misala din da aka sa a bracket anan gurin ya ko yan uwana musulmi abinda ya kamata mu dauka a wannan hadisin na farko mu gane akan me muke magana muna magana ne akan hukuncin shari'a dangane da yin masallaci a makabarta gina masallaci a kabari tanadar wajen sallah a makwantai a makabartu ga hadisi an kawo mana an gaya mana inda aka ruwaito hadisin da lambar hadisin da sunan littattafan hadisin ga kuma ma'anar hadisin tsinuwa annabi ya yi wa yahudu da nasara a nan ba ya tsine musu ne dan su yahudu ne kawai dan nasara ne kawai ba ya tsine musu ne saboda wani mummunan aiki da suke aikatawa na gina masallatai a kaburukan annabawansu a wata riwaya da salihan bayansu sun maida kabarin mutanen kirki a cikinsu ya zama masallaci abin tambaya anan dan Allah musulmin wannan zamanin ba sa wannan aikin ba ma yi a cikin musulmi ba ma aikata wannan aikin to me yasa malamai ba kwa gaya wa mabiyanku gaskiya me yasa ba za a karantar da mutane wannan hadisan ba don Allah malamai ku ji tsoron Allah me yasa ba za ku koya wa mabiyanku waɗannan hadisai da annabi ya faɗa a matsayin sako ba me za ku rabu da shi idan kun gaya mutane gaskiya me yasa za a zo a boye gaskiya a danne gaskiya a bi ra'ayi da san zuciya wannan ba sababi ne na samar da rashin haɗin kai tsakanin musulmi ba kuma me ye laifin wanda yace kada a gina masallaci a kabari yana da laifi abinda annabi ya faɗa ne ya maimaita to anan nake so ƴan uwa musulmi mu fahimta kullun abinda ake faɗa shine da'awa ta ƙwarai ya kamata mutum ya zama mai cikakken tunani yana da kuma yancin tunani kuma ya rinka dubawa ya san ina zai kai kansa malami ana sauraron malami a bishi a masa ladabi da biyayya idan ya kulla alakar ka da annabi ya nuna maka hanyar da zaka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kubuta ba wai ya dora ka akan ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko abin da yaga ci ne daidai a wajensa ba shi yasa Allah ya baka tunani da hankali ba irin na dabba ba dan ya zama kana da tamyizi kana iya bambance tsakanin mai kyau da mara kyau zaman lafiyar musulmi shine ya kaurecewa duk abin da annabi ya hana kuma yayi hakuri da dukkan wani abin da ya saba ko ya tashi yaga ana yin sa matukar wannan abin annabi ya hana shi kuma kowaye da suwaye ne suke aikatawa ko suke kira ayi to a ajiye musu kayan su ayi musu addu'a Allah ya fahimtar da su abi annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka turo mana aka ce mai masa makauniyar biyayya ko da dadi ko ba dadi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin idan kun bi shi za ku shiriya ba komai Allah ya turo manzo da shi ba illa ya isar da sako yayi bayani dalla dalla wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa ya musu gaskiya ta zo ƙarya kuma ta rushe daman ƙarya rusasshiya ce so ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ya ar umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku yi wa annabi biyayya kada ku tashi a kiyama ku zo tafkin annabi al-kausara manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kore ku akwai al'ummar da annabi zai kore ta akwai jama'ar da annabi zai kora tafkin annabi yace za a kori wasu mutane daga tafkina izadun nasu an haudi kora su za a yi tafki ne wanda duk wanda yaje cikin sa ya sha ruwa har abada ba zai yi kishirwa ba amma wallahi akwai yan al'ummar annabi Muhammadu da za a zo a kore su a wurin zai taho ya ga mala'iku suna dukan su suna korar su zai ce wa mala'iku ummati 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 al'umma ta ce ku kyale su al'umma ta ce ku kyale su mala'ikun nan za su ce da shi fa innaka la tadri ma za ahdathu ba'dak ai baka san abin da suka aikata bayan ka ba fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addini sun babbata shi sun shigar da ra'ayi da san zuciya sun yi ta aikata abin da ba kai kace aikata ba sun aikata abin da ka hana so jama'a musulmi a bisa wannan riwaya da wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta a gina masallaci a makabarta ko kuma gurin da yake akwai kabari a zo a yi sallah a wurin hadisi na ɗaya kenan ko akwai hadisi na biyu daga nana Aisha Allah kara mace yadda kalar take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi maradihi alladhi lam yaqum minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a rashin lafiyan da bai tashi daga kansa ba bai sake mikewa ba kuma kaga dadin wannan hadisin zai nuna ma kenan ma abu na karshe da annabi yayi hani akai shine wannan aikin kar ma wani ya ce ai hadisin tsohon hadisi ne mansukhi ne tun farkon musulunci ne amma daga baya ba da dama a'a a rashin lafiyar da ya ta karshe wanda daga ita bai dada mikewa ba anan ne ya ba da wannan doka fa kada fa a riki masallaci a makabarta yace la'anallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'i masajida Allah ya la'anci yahudu da nasara saboda sun riki kaburrukan annabawansu a matsayin masallatai qalat Nana Aisha take cewa da ba dan wannan ba falaula zalika la ubriza ko ubriza qabruhu ghaira annahu khushiyan yuttakhadha masjida da ba dan wannan ba da ba dan jin tsoran me za a yi wa kabarin annabi a bayan rayuwarsa ba da sai an fitar da kabarin ya fito fili shine ubriza hatta yarahu an-nasu bariza mutane su ganshi a fili karara to amma ana jin tsoran kada mutane su rike kabarin manzon Allah ya zamanto masallaci wajen ibada sai aka boye kabarin to me yasa yau kabarin malam wane da wane da wane da wane za a fito da shi fili kuma ana ganin mutumin nan mai wani matsayi ne na daban a cikin mutane a kyale mutane su zo suna bauta masa a kabarin sa me yasa tunda nana Aisha ta ce an koyi an boye kabarin manzon Allah dan gudun kada mutane su mai da shi wurin sallah akwai wani kabari da yake da daraja yake da kima sama da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to na sama an rufe shi an ce kada ai dan me wani zai ce yayi wasiya ya ce a bar nasa a zo ana masa dawafi a kabari jama'ar musulmi ko kun san cewa yau a duniyar nan ko in ce a kasar nan akwai kaburukan mutanen da zuwa ake ana musu dawafi yanda ake zagaye dakin Allah ake dawafi zagaye bakwai wallahi yau akwai kaburukan mutanen da saboda suna da matsayi a cikin al'umma ana zuwa ana zagaye kaburukan su ana musu dawafi akwai waɗanda dole idan aka je kabarin su sai an zuba kudin sadaka saboda ana samun qurbani sun ce ana samun kusanci da Allah yau a kasar nan akwai kaburukan da ake zuwa aje a zauna dirshen a daga hannu ana addu'a ana roƙon ma'abota wannan kabari su bada haihuwa su bada jari su bada kaza su bada kaza kuma ba annabawa bane ba manzanni bane ba sahabbai bane ba tabi'ai bane ba tabi'ai tabi'i ne bane ba 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 wallahi saboda me saboda an gina mutane akan haka to wannan ya ci karo da tauhidi ya ci karo da sunna a nan kasar an yi kabarin mutumin da yake mawaki ne wallahi waka yake kowa ya sani mawaki ne ya mutu waka da sunan bege ya mutu mutane suna zuwa gindin kabarin sa suna roƙon sa jahilai mata da maza idan mutum ya ji gari ya masa dugu 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 sai tafi wannan kabarin ya je ya roke shi saboda ya ga ana zuwa ana roko yanzu malamai ba za ku gaya mutane gaskiya ba yanzu haka za ku bari mutane suna halaka kun sani cewa ba daidai bane kuma kun karanta waɗannan hadisai a cikin littattafai amma ba za a gaya mutane gaskiya a fitar da su daga ibadatul ibadi a mai da su zuwa ibadatu rabbil ibad ba kuna kallo saboda kar ka hana dan kai ma in ka mutu a zo ba a yi wa naka ba ko me za ka garu da shi dan bayan ka mutu an zo an bauta kabarin ka wallahi sai dai su kara maka masifa sai dai su kora maka bala'i su kara maka tashin hankali da tasku da bakin ciki wallahi kuma wallahi baka isa ka musu komai ba tunda a yanzu ma kai malam ka san wallahi kai ba kowa bane kuma kai ka san baka yi wa kanka abin da kake so kuma kai ka san baka isa ka kare wa kanka abin da baka so ba تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نزل الفرقان على عبده على عبده من هو العبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه الله بالعبد نزل عليه القرآن ليكون للعالمين نذيرا سبود النبي زمامي غرغدي وتالكي نذير ميسا كوباكو الأمة كغرغدي me yasa saboda wata manufa ta duniya saboda wani abin da kuke so na mulki da sarauta da wani abin da kuka gada dan kada abu kaza ya kubuce muku ba ku ga mutane gaskiya me yasa ba za ku sifantu da sifar manzon Allah dai Allah ya ce da shi nazir mai gargadi ba, misa ba kuwa mutane gargadi, misa ba kuwa tsoratar da su su daina aikata abin da ke ba daidai ba. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kull shay'in faqaddarahu taqdira. Yana musu gargadi su bi Allah tabaraka wa ta'ala, mamallakin samai da kasai, amma fa ba ida da kuma ba wanda ya taya shi wajen halittan samai da kasai. Ko kun taya Allah ne? Akwai wanda ya taimaki Allah wajen halittan samai? Akwai wanda ya taimakawa Allah wajen halittan kasai? Akwai wanda ya taimaki Allah wajen halittan dan Adam? To dan me za a bari ana hada shi da wani wajen bauta? A bautawa Allah, a bautawa wannan Allah, kuna kallo. Walam yakul lahu sharikun fil mulk, akwai wani mai mulki ne a duniya bayan Allah? Akwai wani wanda kujerarsa daya da Allah? Wa khalaqa kulla shay, shi ya halicci komai. Akwai wani wanda ya isa a duniya saboda yana da matsayi a cewa ya halicci komai? To tunda baka halicci komai ba, dan me za a zo ana bauta a kabarinka, har a zo ayi masallaci a kabarinka? Sallah dan wa ake yin ta? Dan Allah ake. To dan me za a dauko sallah a sa ta a kabari saboda mutane suna kwanci a wurin? Shi sa Allah ya ce wattakhadhu min dunihi alihatan, suka riki wani, suka riki wasu ba Allah ba, suka mai da su sune alloli. Ku ji sakon Allah akan yi wa wani bauta ba Allah ba. La yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura. Suka rike su alloli wanda ba sa iya mallaka wa kansu amfani, ba sa iya mallaka wa kansu cuta. Akwai wani wanda yake kwanci a kabari ya isa ya jawo kansa amfani? Inda ya isa, me yasa ya bari ya mutu? Inda ya kai aje a roke shi a kabari ko ai sallah a kabarin sa, me yasa ya bari ya mutu aka tukuikuya shi a wannan matsatsar ramu? Ba su halittan komai. Wala yamlikuna mautan, la yamlikuna mauta, basu mallaki mutuwa ba, madan ku da sun mallaki mutuwa da basu mutu ba, da mutuwa ta su ce da za su aika ta kan wani ne. Wala hayata, basu mallaki rayuwa ba, dan wallahi da sun mallaki rayuwa da suna nan har yanzu ana damawa da su. Wala nushura, da basu mallaki tayar da mutane da kabari ba, dan ku da sun mallaka wallahi ba za su bari su tashi ba. Kunga malamai, ku yi hakuri ku gaya wa mutane gaskiya. Idan an gaya wa mutane gaskiya ba su yi aiki da shi ba, wannan sai a blaming din su. Amma yau inda ake fasar waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi, wallahi alazim, wallahi sai ka dauka mutane ba su taba karanta waɗannan hadisai ba, shine abin da zai tayar maka da hankali. Amma akwai wasu kuma da suna zaune kuma suna rugurguje su, su rushe su, me zaka karar da shi? Shirka ta yi yawa a cikin wannan al'umma, shirka, shirka binne-binne. Yau mace za ka aura a garin nan, kana da mai ƙonaran sai da Allah, sai an je an maka kulle-kulle da binne-binne da waɗancan malaman da nake gaya muku, nake cewa su ji tsoron Allah nan, sun tara rawani, sun riƙe dogayen carbuna, suna ci da addini binne-binne. A binne maka kaza dan a mallake ka, a kafe maka kaza dan a kafe ka. Idan mutum mulki yake sai a ce karka yadda ka zauna haka, aje a nemo hawainiya, aje a nemo kadangari, aje a nemo wane ne, a hada da naman kaza, a hada da wacece, a hada da muzuru, a hada da jaki, a hada da wacece, ai ta halakar da mutane kuma wallahi ina so na gaya muku kun ga mutanen mu da kuke gani wallahi malam da yawa suna yadda da waɗannan abubuwan da yawa suna yadda da wannan abubuwan ba su yadda su rayu su yi mulki ba tare da sun ja musu wannan makale-makale da bunna-bunna ba wani mutum zaka ganshi malam kamar yana da kima da daraja da matsayi da mutunci a idanka kamar ya fahimci tauhidi ya fahimci da'awa ta sunna sai kaga yazo yana maka irin waɗannan maganganun shi fa neman tsari yake yi neman tsari eh neman tsari yake a taimaka masa ai da yanzu baka da tsarin haka zo kake magana neman tsari ya wuce kaje kai alwala ka hana idan ka bacci karfe 3 na dare kai ta daka kana karanta qur'ani kana roƙon Allah akwai tsarin da ya wuce maka wannan kana zaune a gida kana kwanci ka ci abincinka ka hau mota mai tsada ka aure matan daga dama kai kaje ka tura boka yayi kudi wai su maka aiki kana neman tsari aje ai ta binne kadangaru da ransu me kadangare maka Allah ya isa kadangare da rai ai ta binne shi abun bakin ciki abun ciwo ai ta yanke wasu kuma bini za ku ga ana ta yawan yanke duk inda ku ga ana wani yanke a yanka na ma to ku bincika akwai bid'a a ciki wannan naman da kake ta yankawa ana ta zubar da jini kaje ka sayo mutane shinkafa mana ka raba makotanka kuma dole sai kaje ka kai wancan malami shi zai ta yankawa akwai malaman da kullun gidansu ana yanka ana zubar da jini ana yanke kaga ku daina bid'a ku gaya mutane gaskiya ka daina wani kame ina maimaita muku wannan magana saboda wallahi alazim malam akwai mutanen da kawai rayuwarsu yaya za su yi su bugar da mutane su samu kuɗi ni dinnan wani malami yake faɗa mun yake cewa ce malam ku wannan da'awar ta ku komai haram komai yace waɗannan mutanen in baka dan musu addu'o'in nan ka dan tattara ka abin nan mai na zaka ci abinci yake haka yake faɗa yace shi yasa ku sai ku zo yankeke da keke in kaiwa mutanen nan keke da keke ba za ka samu ba wallahi kai faɗa yace kun ga ku je ku kama hanyar ku ko kitabu wa sunna ku je ku mu kuma ku bar mu je mu ta hada dan da zamu hada mu dai dole mu bada lakani mu bada lakani mu bada kaza a rubuta kaza a kawo a dandanne kaza a soke kaza a makale kaza da shi ake samu da shi ake kaza wallahi wai malami kuma sunansa sarkin malamai ma a inda yake shugaban malamai ne a inda yake ma al asaf shadid kaga wallahi tallahi duk malamin da ya ja mutane akan bata ko wallahi ranar tashi alkiyama sai sun tashi sun yi tsinanne niya da shi da waɗanda ya halakar tsinuwa da la'anta duk waɗanda ka ja ka halakar da su saboda neman duniya ko wallahi sai sun tashi sun la'ance ka kai zaka la'ance su ma za su la'ance ku kuma duk a tura ku wuta hasabu jahannama ga baki daya ko wannan harka ba harka ce da mutum zai zo ya kama ta ya ce shikenan nan ne shagonsa nan ne kantinsa ba akwai mutanen da suna zuwa su yi karatun addini su mai da karatun addini shine shagonsu shine kantinsu nan za a kasa a tsari a ci a sha a ciyar da wani ma a'a baka karanta ba annabawa suna zuwa gona suna noma baka karanta ba manzon Allah ya je ya yi kiwo an biya shi kuɗi ba wa karanta wa manzon Allah yayi kasuwanci da shi na Khadija ba dan me zaka zo kana rayuwa akan ausakun nas kana cewa mutane dabara da wayo kuma ka halakar da su ka rubu kudin su mutun ya dora ka akan shirka ka shiga uku ka aikata shirka kuma ka cire kudi ka bashi wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi da Abu Awanata da Imam Muhammad da walahu indahu tariqun akhar anha hadisi na uku a wannan babin ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala Allahu al-yahuda Allah ka tsine wa yahudawa a wata riwaya la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine wa yahudu da nasara saboda dabi'arsu ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida sun rike kaburrukan annabawansu sun mai da su masallaci kai jama'a ku duba annabawa fa ko dan alfarma da kara ba a yi musu ba a ce aina annabawa ne to kai an rugurguje rike kabarin annabi ma kai sallah a wurin an hana to ina ga wancan kuma wanda shi ba annabi ba shi ba sahabi ba shi ba tabi'i ba shi ba tabi'i tabi'i ne shi ba kowa ba malami ne a garin ku ko akramakallahu ne a garin ku ayi hakuri fa tunda aka faro daga manya to na kasa da mun bare kai labari ba an ce kada ayi wa da annabawa ma kada ayi wanda yake da niyyar idan ya mutu a mai da kabarin sa wata kubba ana masa dawafi ga hadisin annaba kai wanda yake da wasiyar idan ya mutu ayi wa kaza kabarin sa ayi masa kaza ayi masa kaza ayi gini a sa tile a mai da shi wurin ziyara wani wane ne sauran su to gashi nan dai kuma la'anta me la'anta allanu shine at-tardu wali ba'adu ar-rahmatillah an dai santar da kai daga rahmar ubangiji tabaaraka wa ta'ala wannan hadisin akoma cikin bukhari da muslim da abu awana da abu dauda da baihaqi da imam ahmad ga lambobin hadisin duk surwaita wannan hadisi wa riwayatu sani lahu riwaya ta biyu din ta imam ahmad ne wali muslim wali abi awana ta da muslim da abi awana wa hiya min tariqin ukhra an abi huraira aw ta hanyar kuma ta imam abu huraira ne hadisi na hudu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga abu huraira har yanzu daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam allahumma la taj'al qabri wasana la'ana allah la'ana allah qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida hadisin imam ahmad wa ibn sa'd fi at-tabaqat wa abu ya'la wal humaydi wa abu nu'aym fi al-hilyah bi isnad sahih wa amma qawl al-haythami fi majma' az-zawaid rawahu abu ya'la wa fihi ishaq ibn abi isra'ila wa fihi kalam liwaqfihi fi al-qur'an wa baqiyat rijalihi thiqat wannan hadisi na hudu manzon allah yace Allahumma la taj'al qabri wasana ya ubangiji kada ka sanya kabari na ya zama gunki da za a rinka masa bauta bayana amin summa amin kuma Allah ya ce maka akramakallah Allah ya karba addu'ar sa na'am saboda me Allah ya dauki ran manzon Allah a kasar tauhidi da ya gina tauhidi kuma Allah ya taimaka kasar Saudiya Allah ya taimake su ya karfafe su ita ce kasa guda ɗaya da take hura kafan tauhidi a duniya duk duniya babu kasar da zaka garanti ka ce kasar tana ginuwa ne ko tana tafiya ne akan tauhidi da kade ta Allah tsantsa ba shirka sai kasar Saudiya ita kade ce a duniya sai Allah ya tsare kasar da da'awar tauhidin kuma ya bar kabarin annabinsa a wannan kasar je kaga inda ake ba wa wurin kariya je kaga tsaro da kai wani bini-bini a masallacin nan na bid'a ko na shiga zace haram suna da ma'aikata da masu yan sanda da sojoji duk yan tauhidi ne ba wani dan bid'a a cikin su kwarai da gaske kana daga hannu zaka wani zace bid'a wallahi kuwa ga ma'aikata suna nan da yaran su da kananan su saboda mutanen mu suna zuwa waɗanda ba su gane ba sai mutum ya je gindin kabari wani ma kokari zai yi ma ya kabbara sallah a wurin wani kuma zai je da hannunsa kamar zai kwata sai a ce mai ga abin da ake an rubuta an liƙe ga abin da ake faɗa ba za su bari kai ba kowaye kai da ka zo sai a ce kawai abin da za ka yi abin da sunna ta tabbatar saboda wannan addu'ar da manzon Allah ya yi shi yasa ba za mu gushe ba muna addu'a ta musamman wannan kasa mai albarka kasar Saudiya ina gaya muku har yanzu bari ku je America ko Ingila duk wani masallaci da ku gani tafkeke America Ingila Saudiya suka gina shi duk wani masallaci duk wani Islamic center da za ku gani wallahi daga Saudiya aka turo kudin nan aka gina su suna taimakon musulunci daga baya ne America suka ga kasar Saudiya tana sakin kuɗi tana gina masallatai a kasashe suka kafa dokar irin money laundering nan da ake fada so wannan kasar a duniya babu wata kasa da ta kai ta yi wa addinin Allah hidima babu bari mu baku misali guda ɗaya ga Qur'ani nan da ake karanta ana cewa Qur'ani dan fahad ko mataba ce da ake buga Qur'anai yanzu suna sun kawo tsari Qur'anin na izu 60 duk duniya in ka ji ba inda baraka tarar da shi ba sun buga shi sun masa gyara an dauki gaggan mahaddata alqur'ani masana qur'ani in a duniya duk inda kake da nisa in an san ka san qur'ani sai an dauko ka an kawo ka wannan gurin dan in an rubuta qur'anin ka zo ka duba ko da gyara kafin a buga shi kashe musu kudi a buga wannan qur'anin kyauta yanzu sun fidda tsarin da kullun za su iya buga qur'ani guda miliyan 12 ana kuma raba su majanan kyauta fi sabilillah ba da sayarwa ba dan taimakon musulunci ga hidindimin da suke a wannan masallatai guda biyu a duk duniya babu masallacin da ya kai wannan kyau daraja fadi girma kulawa baka taba zuwa ka tarar da datti a masallacin haramun makka ko na madina ba mutum yanzu zai a mai minti daya yayi yawa ma'aikata sun zo suna da na'urori da kwamfutoci yanzu za su gani sai ga an kewaye an zo an share dan kare tauhidi kaje hudu ba lafiyayya a gaya ma Allah ya ce annabi ya ce ba kwana shi yasa duk mai tauhidi dole ya so wannan kasar kuma ita ce tushen musuluncin kuma dole mu tsare darajarsu da kimansu to shi yasa ba su bari ayi shirka nana Aisha wannan magana da ta faɗa din Allah ya taimaka ne yasa kabarin manzon Allah yana hannun masu tauhidi wani bawan Allah ya faɗa dan bid'a ne amma gaskiya ya faɗa yace yo ai Allah ya san halin mu wallahi kai faɗa ni na san shi kuma naji lokacin da ya faɗa yace ai Allah ya san halin mu da ya tashi barin kabarin sai ya bar shi a hannun waɗannan wahabiyawan masu tauhidin nan yace wallahi da kabarin manzon Allah a wurin mu yake to da abinda za a yi Allah kadai ya bar wa kansa sani amma za ka gama bid'ar ka ka hau jirgi kai biza ka dira kana zuwa za su koya maka hankali ba za su bari kai musu ba daidai ba yace haka kuma ya kai musu ka'aban wajensu haka Allah ya ga dama wannan wahabiyawan da su ne a wurin su ne aka bar musu ka'aban aka bar musu kabarin annabi kuma duk tsiyar ka dole ka tafi can dalika fadlullahi yutihi man yasha ka tsaya kai tunani yanzu wannan kabarin na annabi sallallahu alaihi wasallam inda ba a can yake ba ya kake gani shine wani gaja mara hankali wai lokacin da wannan abun ya faru wannan karfin ya fado tsautsayi ya kashe mutanen da zai kashe a harami sun samu shahada suna dawa fi sun mutu menene damun kwanan su ya kare wallahi ko karfin fito ba sai sun mutu a ranar sa mutu a hotel din su ko su mutu a hanya wai mu yanzu al'amuran aikin majin nan ma da a mai da shi kamar FIFA wai kamar FIFA wai kamar abinan kungiyar kwallon kafa wai a rinka rotation wai kasa suna daukan nauyi ita ma yanzu Saudiya a kwace abin daga hannunta a rinka juya wata ran Najeriya ta dauki nauyin aikin haji wata ran kamar ta dauka kaji ba gidaje Najeriya yaushe ta dauki nauyin kanta ba balla ta dauki nauyin aikin haji ko wai wata Chadi ko wata America ko wata abin nan waye zai iya yi ba wanda zai iya yi gaskiya kwaya dai ce a rike ta huta a zauna lafiya kurum Allah ya dada tsare kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan shirka da bid'a su kuma wannan kasa duk wanda yake nufin su da sharri Allah kada ya ba su nasara Allah ya mana maganin su to wannan hadisin kenan manzon Allah ya tsine wa mutanen da suka rike kabarin annabawan su masallaci an ce maka na annaba ma an tsine to ina ga sauran mutane wallahi duk yanda kake son mutum kar ka yadda ka mai da kabarin sa wurin sallah komun walita kansa komun shehun ta kansa komun matsayin sa Allah ya kara masa karama da matsayi da daukaka da daraja amma dai ai sallah aje a kafa sallah a inda yake kwance a ai bata taso ba sam wannan hadisi tabbatacce ne ingantacce ne yace Abu Ya'la ya ruwaito shi yace a ciki akwai Ishaq ibn Abi Isra'ila akwai magana da malamai wato suka yi a kansa li waqfihi fil qur'an saboda ya dan raba kafa akan harkar magana qur'ani bari ku ji ka Allahu akbar Allah jikan malamai malamai na sunna sun yi kokari kware da gaske wannan mutumin Ishaq ibn Abi Isra'il malaman hadisi sun yi magana akan sa ne an dan zungure shi saboda lokacin da aka tambaye shi aka ce shin halil qur'anu makhluqun aw ghairu makhluq wata magana ce ban sani ba ko mun taba tattauna ta anan Allahu alam shin qur'anin nan izu 60 wannan qur'ani muke karanta shin halittan sa aka yi ko kuma ba halittan sa aka yi ba shi da aka tambaye shi me kun ya fadi magana guda ɗaya da malamai suke fada sai ya ce Allahu a'lam fadin Allahu a'lam akan wannan amsar sai malamai suka ce wannan min simati ahlil bid'a yana daga cikin alamomin malamai yan bid'a akan wannan babin ya za a tambaye ka qur'ani halittar Allah ne ko ba halittar Allah ba ka ce wallahu a'lam kuma kana malami kuma dole ka sani jama'a Al-Qur'ani halittar Allah ne ko kuwa maganar Allah ne na'am maganar Allah ne to me bambanci tsakanin maganar Allah halittar Allah idan kace maganar Allah ne kenan Qur'ani sifar Allah ne to shi ku Allah ai ba halittar sa akai ba to in halittar sa akai waye ya halice shi shi ne implication din to daga cikin yan bid'a akwai waɗanda suka tafi akan cewa Qur'ani halittar Allah ne to hadarin wannan maganar shine idan kace Qur'ani halittar Allah ne to kenan wani bangare na sifar Ubangiji halittar sa akai to ramin da zaka fada sai a ce maka waye halice shi to kaga wani babi ne da bai kamata ka fada ciki ba akan wannan abun ne malamai sun sha wahala su Imam Ahmad da su Imam Shafi'i duka an da ke Imam Ahmad an sumar da shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba akan wannan magana a lokacin da yake rayuwa to shi wannan bawan Allah sai ya ce Allahu alam Allahu alam Allahu alam na'am amma dai magana ita ce Qur'ani ba halittar Allah bane sifar Allah ne magana Allah ne wanda yake karanta Qur'anin ne aka halice shi kai sautinka halittar Allah ne amma zancen Allah ne ya aiko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Imam Ahmad akan wannan abun yan bid'a sarakuna yan bid'a da malamai yan bid'a aka hada baki da sarakuna aka yi ta dirkasa duka sai a jawo shi an tara jama'ar gari gabaki daya an gina su akan cewa Qur'ani halittar Allah ne shi kuma Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a ya ce sam Qur'ani ba halittar Allah bane ba Qur'ani sifar Allah ne idan aka kira shi aka tambaye shi ya bada wannan ansa sai ai ta dukan sa sai ya suma a ji a karanta a tarjumar Imam Ahmad wata ran insha Allah mun samu dama za mu samu gaba mu kawo irin ibtila'in da ya shiga akan wannan insha Allah duka sai ya suma rangaranga za a dauke shi a ji a mai da shi gida malam malam kaji malaman da suka yi da'awa akan sunna da gaske suka dandana da'awar sunna din ba ni da kai ba yanzu muke yin ta a cikin AC da fanka su dukan su aka Imam Shafi'i aka zo kansa aka ce kaifa yi bayani Qur'ani halittar Allah ne ko me ya ce wa Imam Ahmad ya ce gaskiya dukan nan da ake maka ni fa ba zan iya daukan wannan dukar ba in ji Imam Shafi'i ce wallahi ba zan iya jure wannan dukar ba ni in aka mu wannan dukar ai sai su halaka ni ya ce amma na san abin da zan musu ya daga hannu ya ce jama'a ku kalla ya ce da zabura linjila attaura alqur'ani yace kun ga wadannan yace duk halitta Allah ne aka ce ah to ka to wuce ba duka akan ka ba duka akan ya koma gefe yace na gama da su yace ai da nace da zabura da linjila ina nutsa yatsuna da attaura da qur'ani yace harihi wadannan yan yatsuna wa nake ni bi fa wadannan yace halittar Allah ne to in ka sha wahala mallan kai tawili kawai bale shi ina fatan kuna fahimta kaga shi yayi bayani ko ya san dabarar da zai yi ya fita to shi wannan bawan Allah Isaac ibn Abi Isra'il me yasa malamai suka yi magana akan saboda shi da yazo kai sai ce Allahu alam wataƙila yana jin tsoron in ya faɗa akwai abin da zai biyo ba wataƙila to kaga akan wannan fadin Allahu alam din kawai yanzu an ganshi a riwaya a cikin hadisi sai a ce akwai matsala saboda tsabar karma a dauke shi kai tsaye a ce an dauki wanda ya danyi wani tawili akan harkar bid'a Allah ya musu albarka so insha Allah ta'ala wata ran zamu yi magana akan wannan khulqul qur'an din da irin ibtila'in da a lokacin wannan sarki ne Imam Ahmad ya sha wannan wahala da kuma irin ibtila'in da ya gamar shi yace fa fihi nazarun min wujuh wa baqiyatu rijalu thiqat yace sauran mazajen amintattu ne yace akwai ta cewa akan fiskoki kamar haka na daya innahu tasara ala abi ya'la fil azwi fa awhama annahu laysa fi musnadi ahmad wa laysa kadhalika kama araft anan gurin yace albani yace akwai ta cewa saboda an takaita akan abu ya'la yace wa amma qaulul haisami magana imamul haisami a cikin majma'iz zawaid yace rawahu abu ya'la to cewa da yayi hadisin abu ya'la ne kawai ya ruwaito to wannan akwai ta cewa ba haka bane ba sai wannan ya wahimtar da cewa annahu laysa fi musnad ahmad kamar yayi hadisin babu shi a cikin musnad ahmad kenan wanda kuma gaskiya ba haka bane kamar yadda ka sani abu nabiyu anna ishaq al mazkur siqa wannan mutumin da muka yi bayani wannan mutumin da muka yi bayani cewa li waqfihi fil qur'an ko albani yace hakikanin gaskiya wannan mutumin amintacce ne wa waqfuhu fil qur'ani la yujrihuhu kama ko la yujrihuhu kama huwa muqarrarun fil mustalahi albani yace ai zance da yafi inganci an yadda yayi waqafi ya daga kafa ya raba kafa akan harkar magana qur'ani halittar Allah ne ko ba halittar Allah bane amma wannan abin da yayi kadai tunda dai mutun ne amintacci to wannan bai zai sa a soke shi a ki daukan hadisin sa ba kamar yadda Imam al-Haythami ya kawo a can gurin a cikin Majma'uz Zawaid kamar yanzu in kun lura wancan magana da muka tafi akai ta Imam al-Haythami a Majma'uz Zawaid na cewa za a soki mutun saboda yayi raba kafa akan maganar Qur'ani din Albani yace bai kai a ce a ki karban hadisin sa ba kamar yadda ya tabbata a cikin ilmi musalahul hadis su albani kenan sai sun kawo maganar malamai manya kuma sai su kawo wani abu na ilimi kuma da dole sai an sallama musu abu na uku yace annahu lam yatafarrad bihi to in ma haka ne ai shi wannan mutumin ba shi kadai ne ya kadaita wajen ruwaiton hadisin ba abinda ba ku fahimta ba sukansa din fa zai iya sukan hadisin da yake sama din idan har yana da matsala to kenan hadisin yana da matsala to kuma a gurin malaman hadisi akwai ka'ida idan mai riwaya yazo ya ruwaito hadisi yana da wata illa idan ba shi kadai bane to wani yana iya yi masa koba wani yana iya ainihin wato kara shi gaba tunda ba shi kadai bane to wannan ma ba shi kadai ya takaidaita da ruwaito hadisin ba yace ai hadisin yana nan a riwayar Imam Ahmad a wata hanya fal hadisu sahihun la shakka fihi so wannan hadisi Allahumma la taj'al qabri wasanan ya Allah kada ka mai da kabari na ya zama gunki يعبد أو تري وير تونا حديثي إن جنتشي وله شاهد مرسل ينا دوان شاهدي مرسلي معنا وانا حديثي دزي بوي بيانسا إمام مالك يروي توشي أتكم موطا الله يمسر حمد إسنادي صحيحي وروي موصولا ما أروي توشي دكتين إسنادي دك أبي سعيد الخدري الله إكارا مسيدا مي أكين في دا لا تجعل قبري وثنا kada ka mai da kabari na ya zama gunki me gunki idol ko abun bauta me bauta abinda ake yi wa Allah ai masa ko kamar aje a roke shi tunda Allah yake ake roko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in annabi ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'in billah kina ya ku yan uwana wannan hadisi na la taj'al qabri wa sanan annabi ya kafa doka kada Allah ya sa kabarin sa ya zama gunki da za a rinka bauta masa ma'ana bayan ya mutu kar aje a roki kabarin sa idan har an hana ka roki kabarin annabi to shikenan kuma an halatta ma ka je ka roki kabarin wani annabi guda an ce kada ka roki kabarin shi annabi guda yayi addu'a kada Allah mai da kabarin sa za a je ana roka to dan me yasa wasu suke hada kayan su su yi wanka ranar juma'a duk bayan juma'a ranar juma'a da la'asar a tafi makabarta a je ana bin kabarin manyan mutane ana rokon su bukatu na duniya wa idza ayatkumul umuru fa alaykum bi ashabil qubur wai idan al'amura wai sun tukuikuye muku wai kun rusa yadda zaku yi wai kuje ku waje wai kuje ku samu ma'abuta kaburruka kuje ku roke su zamu zo mu karanta sati mai zuwa yace kada ka mai da kabari na ya zama idi mai idi wurin da za a rinka biki ana taro duk shekara shine idi kada ka mai da kabari na ya zama wannan ya Allah to shi yasa duk wanda yaje kabarin manzon Allah ya daga hannu ya roke shi to yana so ya mai da shi wasan kenan duk wanda ya tafi da addu'a mata sa bakarari ya ce ba ta haihuwa yace bari ya je kabarin manzon Allah ya roka mata haihuwa ya mai da kabarin manzon Allah wasan kuma annabi ya hana dan ba a roƙon manzon Allah ana roƙon Allah ne so wannan shine tauhidi kuma wannan shine tsari to sai hadisi na biyar daga Jundub shi kuma lokaci yayi insha Allah ta'ala na ga yana dan tsawo kadan usbuul qadim zamu yi shi mu yi hadisi na shida insha Allah hadda na bakwai ma ashe ko in Allah ya sa sai mu kammala abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan bawon Allah addu'a yake nema yake ce akramakallahu ina neman addu'ar ka da ta yan uwa dangane da miyagun mafarkai da nake fama da su yace kuma yana yin addu'a a duk sanda zai kwanta amma wallahi sai na rinka ganin wato irin waɗannan mafarkai marasa daɗi ji nake a raina kamar wasu suna kulla min tuggu duba da abubuwan da nake ta gani a cikin mafarki da wajensa na taba ganin kullun magani a kofar ɗakina sai nayi bismillah na ɗauka na jefa shi a kwata kuma kishiyar mahaifiyarmu na taba ganinta tana cewa wallahi sai ta ga bayana saboda wani sabani da ya faru a tsakaninmu da ya shafi rabin gado mallam a taimaka mun da addu'a kuma da shawarwari Allah ya kare ka ya kara maka lafiya da imani da arziki duniya da lahira amin summa amin daga dalibanka to wannan bawan Allah dai ya tattaro abubuwa yana ta fama Allah ya yi masa na farko dai kai kullum musulmi ka rinka jin a ranka duk abin da ya same ka Allah ne ya dora maka karkara ta ya wata matsala za ta safe ka cewa wani ne yake yi maka amma in ka samu hujja kararra da dalili to zaka iya tabbatarwa shi ma din sai ka dauka sai da Allah ya ga dama abin ya same ka kuma ta sha'una illa an yasha Allah so ni shawara da nake baka bayan addu'a da muka yi maka da wanda kuma za a ci gaba da yi maka ka kyautata tauhidin ka da alakarka da ubangiji ka dauka cewa Allah ne kadai zai iya dora ma kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ya musu ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana duk abinda dan adam ya kulla maka insha Allah tabaaraka wa ta'ala bai zai ci nasara ba sai da yardar Allah kullum magani da ka gani a kofar dakin ka ya kamata ka tambayi malamai in kaga irin wannan abu zan yi bayani dan saboda kowa ya ji yana faruwa jama'a ana sihiri da yawa kuma sihirin nan ba wanda ya isa da kikirci ya ce yana alwashin shi yafi karfin ai mai sihiri tunda an yi wa annabi ma manzon Allah ma amma sallallahu alaihi wasallama nayi bayani kwanaki an yi masa ne da gashin kansa kum da yake taje kansa sai aka debe sauran gashi mutum yana taji kai ana samun sauran gashi to shi aka dauka aka yi kulle kulle aka je aka binne a wata rijiya aka yi masa sihirin da baya iya zuwa wajen iyalinsa bai shafi annabtansa ba bai shafi da'awarsa ba amma ya shafi alakarsa da iyalinsa so da mun masu sihiri suna kula da wannan bangarorin ko dai harkar kasuwancinka ko lafiyarka ko abin da ya shafi iyalanka ko ƴaƴanka ko ta ne hulɗa da ta shafi rayuwarka in an taba ka zaka wahala to kaga kai ma baka da garanti wannan shine sababin saukan kul a'uzu birabbil falaq da nasi idan an koma tafsirin falaq da nasi a cikin tafsirin ibnu kasir za a ga wadannan bayanai da na fada insha Allah so wajibi ne kowannen mu ya zauna cikin shiri da yin addu'o'i da azkaru as-sabah wal masa zikirai da ake da safiya da yamma lalle ka tabbatar kana yi saboda duk yanda kake gani wani baya son ka wani zai je ya samu wani mushrikin malami boka ya bashi naira 500 500 100 1000 1500 ko kasar da ko kasar ko sama da haka yaje ya maka sharrin da sai ka shekara biyar kana wahala so akwai bukatar mu yawaita yin addu'a duk mai hankali kar ya rinka fita daga gidansa bai addu'a ba wallahi kuma aljihunka karkar bu da wannan hisul muslim din ko kuma ka haddace shi ko an mota ka ko a wayarka wallahi musamman a wannan zamanin in baka wallahi za su kassara ka karka dauka kai ustaz ne duk ustazancin ka in suka maka maka in ba su abu kai baraka tashi ba tace gaskiyar magana dan wasu suna da sakaci wajen addu'a da yamma kai da safi kai da yamma kai in zaka kwanta bacci ka shafe jikinka da addu'a tsaf ƴaƴanka gaba daya gidanka ka tofe shi da iyalanka gaba daya wannan fa sunna ne duk da nake muku bayani yawa dan manzon Allah yana yin addu'a ya tofa ya shafe Hassan da Hussein jikokin sa saboda neman kariya amma kai wani addu'a yanzu kake nan bawa kanka kariya kana tsammanin dan ka zama ahlus sunna mai tauhidi ko shikenan kawai ba za ka yi addu'a ba dole sai ka yi addu'a wa a yawaita yin addu'a ga azkarun nan as-sabah wal masa na safiya da maraice duk an ruwaito su ana yi a yawaita yi kuma idan mutum ya ga wani abu a gidansa ko a ɗakinsa wanda bai san shi ba a saurari wannan bayanin nawa idan mutum ya je gida ko a office ɗinsa ko a gidanshi ko a ɗakinsa ko a motarsa a kujerarsa ya ga an ajiye wani abun da shi bai san asalin wannan abun ba kuma bai san meye ba ko kuma ga abun ya san shi amma wani abu ne surkulle ne to ya nutsu na farko ne kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana daga Allah muke kuma gare shi zamu koma hasbunallahu wa ni'mal wakeel idan ka dauki wannan abun ka dauke shi da sunan Allah tabaaraka wa ta'ala abinda zaka fara yi ka bude shi ga meye watakila da sunanka ne a ciki watakila sunan matarka watakila sunan mai gidanka watakila naman jaki ne watakila wata dabba aka kulle a ciki watakila jini ne watakila gashi ne watakila duk abin da dai matsafa suke yi to idan ka bude shi ka ga menene to sai ka je ka samu wuta sai ka kone shi abinda ake kariya sihiri da shi kone shi ake amma yanzu kaga kaje kaga wani kullun abu a kofar dakin ka ka dauka ka jefa kwata yana nan fa ko ba ka bane jefa shi akwata ya lalata shi bai lalata shi ba bai lalata shi ba so kaga yanzu wannan abun na kama ina jin yana nan akwatar unguwar ku to shi yasa da ka sai ka tambaya sai ka dauka ka samu malamin ka tambaya akwai wani dan uwa muna tare shi yake ga mu ya kai mota sa wanki lafiya lau yace mota ta ba wanda yake shiga sai ni ko wanki na je sai dai in ajiye musu ita su wanke yanzu an dauki kayata ko test ba amma yace mallam ina zuwa ina bude motar nan zan dauki jakata abut zan dauki kaza na ba da wanki ina zuwa sai naga wata kwalba a ciki da jini da gashi da nama a ciki yace gaba ɗaya sai naji jikina ya wani ras nace ni kuwa ya samu wannan kwalbar ta me yace tunanin da yace to shi kuwa wa ya bude motar nan shi kadai yake hawa motar sa kuma ga abin da ya gani yace wannan kwalbar ita kuma ta me yace bai nuna masu wankin ba ya tsorata sai ya dauki kwalbar take yace sai ta bugo mun waya sai ta bugo mun waya to bai same ni ba yace na rasa yadda zan yi da wannan kwalbar yace sai na je na samu wani malami shin malamai na shi ma sai na nuna masa to tunda ya karanta ya sani sai aka fashe ta aka farke ta sai gashi nama danyen nama da jini ruwan jini da gashi da rubutun sha ko an rubuta sunansa ko sunan waya sihiri dai aka yi ana so a kassara shi yace malam kawai ina rayuwata anan ina neman abinci na Abuja nan sana'a nake zuwa ne kullum in fita in je dan nemo Allah ya rufa min asiri ina dan harkoki na rufin asiri amma ne ma ake sai an kassara nace ai haka rayuwar take kwarai da gaske wannan dan rufin asirin da kake da shi wani fa baya so ya ganka da shi dan me yasa zaka tsallaka kabar kauyen ku ka tafi Abuja ko dan me yasa zaka rinka hawa mota kaza ko dan me yasa ka gina gida shi bai gina ba ko dan me yasa kai kake aiki kana rufin asiri iyalin ka suna cikin rufin asiri shi baya ciki sai ya kassara ka ai uwar watsi kai ta watsi shi ma ta watsi to addu'a ita ce amfani ya aka yi suka je suka fasa kwalbar suka bude suka gani aka tattare aka sa masa wuta aka kone wani bawan Allah shi ma yayi aure alfarma ma aka yi wa yarinyar aka zo aka ce ya aure ta tunda yana da dan maiƙo ya aka dan daga yayi nesa haka sai aka je aka hada baki da iyayen yarinyar da waya to tunda dai kaza ne ya kamata ku kafe shi aka je aka yi kulle aka samu yan tukwane yan kanana haka aka je aka tona kofar ɗakin sa da yake shiga dole sai ka tsallaka aka rama kalla dole kuma da matar ka zai aka je bayan gida da inda yake fakin din mota da inda ake a wannan aka hada baki da matar sa aka zo aka yi ta tono tukunya guda aka dauka aka binne masa da abun a ciki aka je can in ya tsallake nan dole ya fada na saboda kawai a kassara ka ko dai ka mutu su ci gadan ko kuma a sarrafa ka sai yanda aka yi da kai ita mace ba abin da take so a rayuwarta irin wato ta ce kai ko mai kyau ne ko mara kyau sai ka ji ana cewa kai wance da Allah ba mu sirrin mana ce ku zo za a ba ku sirrin mana an gama da kai haka ake idan ma a kasuwa ne ko kana da yara ko wani abu ai ta tsorata ka da daddara ai ta firgita ka a rufe bakinka yaranka na kasuwa su yi ta kai ka saboda kawai duk barnar da suka yi kakai magana ai mana aiki Allah sa alaji kar ya lissafi bana ai mana aiki ko yayi lissafin ma ya ga matsala kar ya iya magana duk ana yi mallan na gaya maka barnar da ake a garin nan in gaya maka wallahi hankalinka bai zai dauka ba kuma bangare da ma'aikata da waye da sauransu akwai wanda ƴaƴa ne suke wa ubansu saboda kawai yana da maiƙo ƴaƴanka su kai ai aiki akan ka saboda su mallake ka su ci dukiyar ka su ka kasa magana ma'aikatanka a ma'aikata su yi maka na ƙasa da kai wane ne da sauransu almajirai ne dai da malamai ban sani ba shi ka ko ana taba ko ba ai ogo so ina bada shawara duk wanda ya ga wani abu zai iya yiwa ka je kana zuwa a ɗakin ka kawai ka je ka ga kullin gashi kuma galiban suna yi da gashi wanda yake zuwa yana yin aski kawai yana tafiya ya barin gashin shi ma ana zuwa a ɗebe ai aiki da shi gashi da ka sani na aski wallahi gashi ko kayan wanki akwai wanda ya zo shi ma aka yi masa wannan shi kuma daga wurin mai wankin sa ake masa idan ya je kai wanki su masu sihirin sai su je su lallaba su hada baki da mai wankin sai a rinka yankan yadinka ta cikin kayanka sai ga ana yanka a hada nan da wani abu da kake sawa a jikinka da shi za a yi abin da ba a ce ba ka da wata dabara a karmaka Allah kawai shine shi yasa na fara muku magana a yi addu'a kawai kuma an tabbatar muku wallahi malam sihirin nan yana yi akwai mutum wani mutum ne babban mutum ne an sani ba yana raye ko baya nan babban mutum ne sosai shekaru da dama kai mana magana anan kasuwa yake shi kuma kai Allah ya bashi ciniki yana ciniki yana samu yan uwansa suka yi masa yan kasuwa suka yi masa aka yi masa sihiri ka san me suka masa makanta shi suka yi amma makanta yana kallo da ido amma baya gani ga idan rangadau wallahi baya gani ka san shi yake makanta da ya buga mota zai tafi kasuwa sai ya daina gani da yayyo kwana sai ya rinka gani kuma tashin hankali kace tafi kasuwa sai fashe da kuka shi bare je ba shi ba zai je ba shi bare iya zuwa ba mai kudi mai hali wallahi malam sun kore shi malam ana tsiya a kasan nan malam akan neman duniya kurum ba aina can habun in ka samu cinikin ka tara kudin kai gidajen kai motocin sai ka sai ana ka mutuwa ba gashi nan kuna mutuwa ba ba ku shirya ba kai baka daukan izina kai baka da hankali ne me yasa ba za ka hakura ka rayuwar da Allah ya ajiye ka me yasa za ka yi dan uwanka bakin ciki wani kuma akan mace zai kasara ka akan mace waya ne yana neman ta ni ma ina neman ta sai aje a yi masa magani ko a kashe wani saboda kar ya auri wata ka ji ba akan mace Allah ya kara wa mata daraja da daukaka kun kai amma dai bai kamata ana kashe mutane saboda ku ba Allah ya sauke Allah warkar da kai Allah yayi maka abin da yake damunka ka lazimci ayatul kursi kai ta azkarus sabahul masai ka ta zuba karatun qur'ani musamman suratul baqara kan dagar kice kariya insha Allah wannan yace mallan ana yi wa abu sama da biyu istikhara kwarai ko da gaske ko kuma sai kwaya daya zaka iya musu Allah ya maka zabi a cikin su ya zaba maka mafi alkhairi yace sau daya ake ko kuma sau nawa zaka yi tayi har zuwa lokacin da zaka Allah ya baka biyan bukata wannan yace mallan hadisin da yake magana akan a zauna a masallaci bayan sallar asubahi har sai in rana ta fito mutum yana da ladan haji da umra cikakku yace to mallan ni ina neman karin bayani dangane da masallacin harami mai alfarma mutumin da yaje yayi sallar asubahi a wurin da ake yin dawafi to in yana so ya samu wannan falalar to zai ta zama ne a wurin dawafin a ta zuwa ana tattaka shi ana tsallake shi sai dai ya samu wannan ladan koko zai iya canja wuri a ba kai ko bawan Allah an ce a zauna ana nufin a zauna a cikin masallacin wannan ra'ayin da yace ka zauna a inda kai sallah din ra'ayin da yace ka zauna a cikin masallaci gaba ɗaya shi yafi inganci so dan kai sallah sahun gaba zaka iya tashi ka koma sahun baya ka jingina kai ta zikirin ka har lokacin rana ya fito sai kai yanzu rana tana fitowa karfe 6 da wani 7 zan ce ko 6 da 50 dai kwanaki sati biyu da suka wuce ko da 40 amma yanzu na san ya kai karfe 7 rana take fitowa to duk wanda aka idar da sallah asubahi ana yin sallah asubahi yanzu ina jin muhtarin asubahi yana shiga karfe 6 saura minti 10 haka 6 saura minti 10 so wani masallatan ma karfe 6 suke sallah 6 da wani abu so kawai dan zaman da zaka yi duka minti 30-40 ne in ka zauna ka yi zikiri har rana ta fito karfe 7 kana da ladan aikin hajji da umra cikakku ka annabi shi so kaga dama ce a yanzu a rinka dan zama bayan asubahi din nan zai taimaka sai wanda suke da larurar zuwa aiki wannan bayan da za su yi Allah ya san suna da niyya Allah zai ba su lada wannan yace da Allah akarmakallahu a tayane da addu'a a wannan watan nake so na kai kudin aure na to waye ce ma kudin auren addini ne har da zaka ce mai maka addu'a Allah ya saka kai kudin auren ka al'ada ce yayi Allah ce mike ka dai kai auren ka kudin auren kuma Allah ya sa su yafe maka yace a taimaka masa da addu'a kuma wai visa sa za ta fito kwanan nan ta ina visa ta America ko ta ingila ko ta umra ko ta me Allah ya taimake ka akan alheri muna maka addu'a Allah baka abin da kake so na alheri wannan yace wallahi mallan ni dai wani abu ne yake damuna tun ina dan karami mahaifiyata suka rabu da mahaifina shi mahaifina ya karbo ni ya dawo da ni wajen matarsa kishiyar mahaifiyata mun yi shekaru yanzu har ya kai ga na shiga jami'a amma rayuwa ta zama matsala ita matar mahaifiyata tana ta fada da gaba da ni tana ta ce mun mara kirki wani ban da kirki a wajenta na je na bata hakuri amma ta ce ba ruwanta da ni in daina shiga harkata da yayanta ya zan yi wai karbu da ita ba ko kwa to indai abinda ka faɗa gaskiya ne, in abinda ka faɗa gaskiya ne ta rike ka, kaje ka bata hakuri, wata kila kai ne baka da kirkin tunda ka ce ka bata hakuri, ka bata hakuri kuma ta ce ba za ta hakura ba, ka rabu da ita, ka daina shiga harkata da ƴaƴanta, to kuma har ka shiga jami'a sai ka rabu da ita, menene a ciki dama? Zuwa za kai ka gaishe ta, ina kwana lafiya, ina gajiya, shikenan. Baban naka sai kai masa magana in zai iya nema maka hakinka, in kuma ta fi ƙarfinsa shi ma kaga shikenan, sai ka rabu da ita. Kar ka zage ta, kar ka ci mutuncinta, sai ka fita harkarta. Cewa akai a shari'a dole sai ka shiga harkar mutum, abu ne mai sauki rayuwa. Duk wanda ya ce ka rabu da ni ka daina shiga harkata, sai ka ce ba komai, gaisuwar musulunci ta haɗa ku. Ranar da kai kuɗi ka gama jami'ar kai digiri, naira ta fara shiga maka, za ta nemo ka. Amma ka je ka gaishe ta, ka girmama ta a matsayinta wacce ta rike ka, kishiyar mahaifiyarka, ka girmama babanka, duk abu na mutunci kai. Amma ka daina shiga harkarta da hulɗarta da ƴaƴanta. ƴaƴanta ƙannanka ne, taimako ne za ka yi musu, kai yayansu ne, ba sai ka shiga harkarsu ba. Ai za ka iya taimaka mutum ka shiga harkarsa ba ko? Shikenan. Kamar yanzu mutum ne wai ya ce wai ya zo ya ce wani wai wani fa ni ba ruwana da kai, ka daina shiga hullata da harka. To me a ciki? Ka daina shiga harka ta su, ka daina hulla da shi. Iyakaci tsakaninka da mutum me? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Shikenan, ka rabu da shi kai gaba ya gaba. Ko shari'a ta ce kowa sai ka yi alaka da shi. Ban sani ba akram kallah ko na yi zafi ne da yawa. Ni haka na fahimci abin. Ai ba dole sai ka harka da kowa bai. Wani za ga kuna harka, kuna magana, kuna zama, kuna hira, kuna labari, kuna tafiya da shi, kuna zama wuri ɗaya, kuna abin nan. Wani kuma za ka ga ba faɗa kake da shi, amma tsakaninka da shi assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, shikenan. Ba ka shiga harkar sa, ba ka shiga harkar ka. To gaba kuke? Ba gaba ba ne. To ka gane cewa a rayuwa ba dole sai ka shiga harkar kowa ba. Akwai dole wasu ɗaiɗaikun mutane da su kuke harka da su. To sai ya ce baya son ka yayi harka da kai. Kuruwarsa ba ta dace da taka kuruwar ba, sai ka rabu da shi, zai yi ta yi. Amma abinda aka hana musulunci, kin magana da kullata a zuciya da gaba da kin sallama, to wannan kan ba za a goyi baya ba. Ina fatan kuna fahimta. To Allah gane da mu, Allah ya sa mu cika da imani. Masu sauran tambayoyin sai wani sace insha Allah. Gina akan gaskiya, kuma take kira akan gaskiya, kuma idan mutane ba su sani ba, wallahi duk wani malami na sunna da ka sani yake zama a kujera, yake tara mutum 3, 4, 5, 6 yana wa'azi, wallahi wallahi tuntunin mun riga mun sani cewa ba lalle ne in muka tashi daga karatu zamu koma gida ba. Wallahi mun san da wannan, kuma mun sani cewa ba lalle bane mun kwanta a gidajenmu mu tashi da rayukanmu. Wallahi mun san da wannan, shi sa wallahi kunciya muke baccin mu tsaf, mu yi addu'a da annabi ya ce mu yi, kuma mu kwanta har da mun shari mu tashi mu yi qiyamul layli mu yi addu'a, gobe kuma mu ta karatu. Abinda muka karanta muka fahimci shi ne gaskiya, to za mu faɗe shi, tunda ku ba wanda ya hana a faɗi gaskiya. Mara gaskiya shi ne zai hana a faɗi gaskiya. Kowa ya zo ya tallata kayansa mana, kowa ya tallata kayansa, a barwa mutane hisabi su ɗauki abinda za su ɗauka. Ku da kuke zagin sahabban manzon Allah, kuke la'anta sahabban manzon Allah, kuke faɗin abinda kuke faɗa akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, wani bai ce muku kaza ba, sai malami na sunna dan ya zo ya bude littafi, ya bude Bukhari, ya bude Muslim, ya faɗi abinda malamai suka faɗa, har wani zai masa barazana? To wanda ya fasa Allah tsine masa albarka. Duk wanda ya ki ya kashe mu saboda mun faɗi gaskiya, Allah ya la'ance shi. Me a ciki? Ba an kashe Malam Ja'far ba, Allah masa rahama? Da aka kashe shi an daina wa'azi? An daina karatu? Kuma wallahi ya kamata mutane su sani, wallahi al'azim mutuwa shahadan nan wallahi ita muke nema. In Allah ya taimake mu wani yazo ya kashe mu, muka mutu, kaga ya ɗibe mana zunuban mu, ya ƙara mana daraja, ya hutar da mu hisabi, ya taimake mu mu samu aljanna cikin sauki. Me ke cikin kashi ballantana a daure shi? Me ke cikin duniyar ma? Idan kai ƙarya kake ko kai da wasa kake, wallahi da gaske muke, ba za mu ci mutuncin kowa ba, ba za mu zagi wani ba, amma fa gaskiya za mu faɗe ta. Za mu faɗi gaskiya, ba za mu daina faɗan gaskiya ba. Kuma kowa ya sani babu mai neman zaman lafiya a ƙasar nan irin Ahlus Sunna. Wa muka kashe? Wa muka sara? Masallacin wa muka ƙwata? ba muka tsare a hanya muka hana shi abu nasa a masallatan mu muke wa'azin mu a wurin mu muke karatun mu mu faɗi abin da muka fahimta in ba gane ba mu ce a tambaya wanda yake da ƙarin bayani yazo yayi ƙarin bayani wanda bai gamsu ba yazo ya tambaye mu ƙara bayani to me na cewa zan kashe ka kisa shine solution kana jin dan ka kashe wani sai hana ayu ayi a faɗi gaskiya sai ka kashe mutum kuma Allah ta da mutum dubu wanda za su zo su yi so wannan shine abin da ya faru kuma magana ta gaskiya guda ɗaya babu gudu babu ja da baya babu daga kafa kuma babu wani malami da wai zai daga kafa wai saboda wai wani ya bashi tsoro dama a tsorace muke kullum ma cikin tsoro muke wanda yake rayuwa a Najeriya wani aminci yake da shi ba wani abu bane ba wallahi alazim kai ne kake shirin ka zauna wa duniyar ita ce ta dame ka ita ce take gaban ka mun san cewa za mu mutu mu samu lahira mu samu rahama wallahi yanzu ma ta zo mu tafi amma duk wahalar da muke tayi muna so wai Allah ya yarda da mu ne muna ta kokarin mu nuna mutane hanyar alheri mu gina su akan daidai ba mu gina su akan sharri ba akan makirci ba so wannan it is very very unfortunate abu ne wanda bai yi kyau ba kuma yayi muni zaman lafiya shine fi komai dadi kuma bai kamata mutum ya zo ya bata tafiyarsa ya bata rawarsa da kallo ba da tsalle ba ba daidai bane kuskure ne kuma wannan wallahi ba zai sa a ja da ba za a yi tai za a yi ta fadan gaskiyan nan ba za a kuma kowaye ta biyo ta kansa wallahi ba za a kyale shi ba mu ma muna fada da shi a fukan mu ballantana wani wanda yayi barna mutum baya so ya daina yin barna fa shikenan ba kuma kowa ya kimtsa shine sakon kowa ya kimtsa kuma ya kamata mutane ku sani cewa wallahi alazimu duk wanda ya zo ya taba mu wallahi mun san gidan kowa duk wanda ya taba mu mun san gidan kowa kuma mun san makwancin kowa kaga mutum kake mu ma mutane muke rai ɗaya ne da kai rai ɗaya ne da mu yan hayaki ne mu ma muna da yan hayaki a cikin mu yan wane ne ko me ba abun da bamu da shi wallahi wallahi ba abun da bamu da shi duk Allah ya bamu ba abun da mun gode wa Allah Allah ya mana komai amma Allah ya ce mu zaman lafiya amma kuma Allah bai hana mu an zalunce mu ba mu rama to kada wani ya fara tunanin cewa wai a tafiyar da muke cewa ko za a yi mana dauki dau dai a kashe mana malamai wai dan a hana mu fadan gaskiya ƙarya ne wannan ba amma fara ba akwai masu zafi ma a ƙasa haka man Jafar ya faɗa ya ce masu yajin suna baya ma to so ya kamata mutane su shiga cecayen su kaga Najeriya ce ba wanda bai santa ba kasan mu ce anan aka haife mu ba wanda ya isa ya kore mu ko ba haka bane kar ta san kar mun san ka ka san mu kowa ya san kowa ko ba haka bane ba shikenan kowa ya je da'awa akan abin da yaga shine daidai amma kowa ya tsare mutuncin kowa kowa ya tsare mutuncin kowa ka faɗi gaskiya in ƙaryar kake ka je ka ga mutanen ka ƙarya in sun bi ka haka shikenan musu bi ka amma me ne tsallakawa ka je har gidan wani last week ya sa ya magana kai ma zo ka kafa last week ka faɗi naka mana me za ka ɗauki makami ka ce za ka kashe wani abu na biyu kuma muna kira ga hukuma ya kamata ita duk da cewa ita hukuma ana faɗa kullum ba ta ɗaukan mataki akan abubuwa rashin ɗaukan mataki akan abubuwa shike hargitsa ƙasa yasa kuma kowa ma ya ɗauki dama a hannunsa so duk lokacin da irin waɗannan abubuwan suka faru ya kamata a bibiya a bi diddigi a ga wane ne lokacin da wani ya zo ya aiko wani text message ce zai kashe shi kuma ya zo ya haura masa har gidansa din ya shiga har ɗakin kwanansa ya kamata a kyale shi bai kamata a kyale shi ba kuma ya kamata a san ko waye shi kuma abubuwa sun fito fili ciwon kai wani yayi ko wani aka je aka buge shi a gidansa to mun san suwa suka buge shi ko ba haka bane ba so ya kamata hukuma ta yi gaggawa ta yi bincike ta je inda abin nan ya faru ta dau mataki lalle mun faɗa an kai hari ga malamin mu ɗaya daga cikin malaman sunna alhamdulillah Allah ya kubutar da shi ba a samu nasara ba to amma mun faɗa dan yan uwa su ji su yi addu'a Allah ya dada kare malaman mu na sunna ya ba su tsaro ya ba su kariya fitina kuma ya Allah ba mu da bukatar fitina ya Allah zaman lafiya muka zaba ya ubangiji ka amintar da mu ka ba mu zaman lafiya da mu da abokanan gaban mu ya Allah kar ka hada mu fitina ba mu da bukatar fitina 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 ce tsinan ne la'anan ne yake tayar da ita so mu kuma a da'awar mu babu fitina kuma ba mu goyi bayan fitina ba amma fa Allah ya ba mu damar in an taba mu rama yawa duk da ba a yin fitina amma kuma in an taba ka in ka rama ba kai laifi ba wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi haka Allah ya fada in kuma kai hakuri to shikenan wala in sabartum la huwa khairul lisabirin shi kuma mataki mataki ne da duba yanayi ya kamata ai hakurin ko bai kamata ai hakuri ba ina fata ana fahimta ko malam Jafar da ake ta fada an kashe malam Jafar wallahi tallahi har yanzu ba mu da wata hujja tsayayya mai karfi wa ya kashe shi ne ba mu sani ba ma wani ya isan mace ce ta tsuguna ta haife shi ya fito mana ya fada ce shi ya kashe malam Jafar din ya fada amma bai fada ba ko ba su fada ba so kar a dauka cewa dan an kashe malam Jafar shikenan an yi shiru a'a gwamnati ta ce ayi hakuri manya-manyan malami sun ce ayi hakuri sannan kuma tunda baka da wata hujja mai karfi waye yayi abin baka da daman ka da wani mataki ko ba haka bane ba to amma mun kai wallahi mun ce lokacin da wai wani a garin nan zai zo ya ce zai yi malaman mu dauki daidai mun yadda za a iya kashe mu ba mu ce ba mu karfin a kashe mu ba yanzu zaka iya kashe ni a hanya kafin na je gida zaka iya yi ba wani abu bane ba amma ba ni kadai bane malami dan ka kashe ni ka taimake ni ne ka taimakawa rayuwata ka sama mun sauki insha Allah ta ba daman zan mutu na sani zan mutu amma kuma kar ka dauka kashe ni ka kashe wannan da'awan ne wallahi a'a abadan abadan kuma kada ku ji tsoro ku yi tsammanin ko muna jin tsoron mu mutu daman mun san zamu mutu ai ko ba haka bane ba daman dai ko dai ka mutu a gadanka ko ciwo ya kashe ka ko ni ya kashe ka ko ba haka bane ko ba kamar mallam ya mutu bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid wanda bai mutu da takobi ba zai iya mutuwa da wani takobi ko ba haka bane amma sababban mutuwan suna da tarin yawa suna da yawa wani sauro zai kashe shi wani typhoid ne zai kashe shi wani hawan jini ne zai kashe shi wani mota ce za ta yi kulikulin kubra ko rakiya da shi ta kashe shi wani kuma a masallaci za a kashe shi wani kuma yana sujada zai mutu wani kuma bakin ciki ne zai kashe shi wani kuma dan uwansa ne zai sa masa guba hanyoyin mutuwa suna nan da yawa amma mutuwa mai kyau shine ka mutu akan addini to muna kira ga gwamnati ayi kokarin a bibici kuma a sa ido wajibi ne tilas ne a ba hakkin duk wanda aka taba shi ko ba haka bane ba duk wanda aka taba shi kuma duk wanda aka ci mutuncinsa ko duk wanda aka tsoratar da shi to kuma wajibi ne sai an bibici suwa suka yi wannan abin barin wannan abin a zuba ido to wannan kuma shine zai iya tayar da wani abu dan kuma ba kowa bane zai bari a kashe masa nasa ya zuba ido ba wanda ba san mafincinsa ba ai duk ba filin Kano muke ba gaba ɗaya mun ina ce a ƙasar nan muke a nan garin muke ko ba haka bane ba akwai wanda yake hawa sama ya kwana ne ya je ya dawo ko ba haka bane ba kowa fa an san gidansa kowa an san inda yake so ku daina bata kanku lokaci a zauna lafiya shine zaman lafiya kuma sunna ta tafiyar da wallahi ta wuce karfin ai mata barazana da kisa wallahi tallahi wallahi ta yi murgina wadda tuntunin ta miƙe kuma gaskiya tana nan jama'a ku ci gaba da gasawa ku ci gaba da addu'a za a yi sunna iyayi babu gudu kuma babu ja da baya muna fatan mu tayi Allah ka dauki rayukanmu akan wannan da'awar ya Allah kada ka raba mu da wannan da'awa koda da kyaftawa da ido ya ubangiji duk wanda zai numace mu da sharri ka mayar masa sharrin kansa ya Allah duk wanda suke kulla malaman sunna Allah kai mana maganin su ya Allah ka mayar musu sharrin su kansu ka mayar musu bala'in su kansu ya ubangiji duk wanda ya tsaya maka akan addinin ka yana taimakawa addinin ka Allah ka taimake shi Allah ka bashi kariya hanyarsa ka bashi kariya a gidansa ka bashi kariya da iyalinsa ka bashi kariya a kasuwarsa ka bashi kariya a makarantarsa ka bashi kariya a masallacinsa ka bashi kariya a zamansa da tafiyarsa ya Allah ka bamu kariya ga baki ɗayan mu ubangiji Allah ka raba mu da sharri da masu sharri da masu makirci da masu kulla makirci da wanda suke goyen bayan su da wanda suke taimaka musu da wanda suke agaza musu ubangiji Allah ya taimaki gaskiya ya bada gaskiya nasara dukkan malaman sunna kuma da duk wadanda suke taimakon sunna ubangiji tabaraka wataala ya agaza musu ya tallafa musu ya ba su karfin gwiwa ya dada kafa su akan gaskiya da tsayuwa wajen fadan gaskiya Allah ya raba su da raba kafa kuma ya raba su da girgiza ko karkaduwa ubangiji Allah ya ba mu kariya da kariyarsa ihfazna bihibzika ihfazna bihibzika ihfazna bihibzika ihfazna bima tahfazu bihi ibadika salihin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin